Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Hukumar lafiya ta duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin wata na wayar da kan jama'a game da cutar kansa ko daji ko kuma sankara kamar yadda wasu ke kira musamman sankarar mama domin faɗakar da al'umma game da cutar dan ɗaukar matakan kariya. Hakan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola don jin irin daji da tafi addabar mutane a Najeriya da kuma sanin ko wayar da kan mutane da ake yi a wannan watan yana tasiri ko akasin haka. Likita gare ka.
An fara wayar da kan al'umma tun shekara 1985 a kasar Amurka. Aka fara gudanar da irin wannan taro, akwai kungiya ta wato mutane da suke nuna rajin kare haƙƙi na ɗan adam da wayar musu da kai akan harkar cutar kansa ko wacce iri ce ma, ana kiranta da American Cancer Society. Da sauran kuma kungiyoyi suka hada karfi da karfi, aka fara dabbaka wayar da kan al'umma da ilmantar da su akan harkar kansa, musamman kansa ta mama. A fadin duniya gabaki daya, kansa wacce aka fi gani, wacce kuma tafi yawa, kuma tafi tasiri da cutar da bil'adama shine kansar sankarar mama. Akalla ba kasar ba, a duk shekara akan samu mutane sama da miliyan 2 da suke kamuwa da wannan cuta. Hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da wannan kididdiga a shekara ta 2020. Amma wannan cuta ta kansa, musamman ta bangaren mama, an fi samun ta a kasashe wanda suke da ci gaba, wanda a turance ake kira da developed countries. To amma hakan ba shine yake nuna cewa wannan cuta ta sankarar mama ba ta kawo illa a irin kasashe irin namu kamar Najeriya. A da zamanin baya, wannan kasa ta mu bincike ya nuna cewa ba a fiye samun wannan matsala ta sankarar mama ba. Amma saboda waɗansu abubuwa da suke faruwa na ɗabi'a ta ɗan adam da takan canja, abinda muke kira da lifestyle, wato da kamar abubuwan ci gaba na wayewa da suke zuwan mana, wannan kansa ta mama a yanzu haka tana nan, tana ta fama, tana ƙara yawa a tsakanin mata da suke wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Dukkan soshin da muke da su kala-kala, mu ma a nan Najeriya kansar mama ita ce ta gaba-gaba wacce tafi kowace yawa da kuma illa. Akalla ba ƙasar ba, a cikin waɗannan kansoshi gaba ɗaya idan kika haɗe su sama da kaso 23, zaki ga cewa mafi yawanci wannan kansa ta bata wato mama ita ce ta ɗauke kaso mafi tsoka. To kinga ba abu ne da ya kamata a ce al'umma su yi wasa da sanin ilimi na menene wannan cuta ba. Ya kamata su santa, su san yadda za su kare kansu, su san kuma menene abubuwan da kan kawo wannan cuta a jikinsu.
To likita, kamar menene ma ya kamata mutane su sani game da ita wannan cuta ta daji ko kansa?
Ba iyaka kansar sankarar mama ba, kowace iriyar kansa abin da yakan faru shine kamar haka. Da akwai kamar hayayyafa da kwayoyin halitta sukan yi a jikin bil'adama, to amma da akwai wani abu da muke kira da natural cell death. Wannan mutuwa da kwayoyin halitta sukan yi a jikin ɗan adam, wannan a ɗabi'ance suke, a al'adance suke. Idan aka hayayyafi waɗannan kwayoyin halitta na kowane ɓangare na bil'adama da akwai waɗanda za su mutu, sannan kuma jiki ya fitar da su. To amma idan aka samu matsala ta ciyan daji ko wacce iriya ce, abin da yake faruwa shine wannan kwayoyin halittan ne suke hayayyafa ba tare da tsari ba, wanda zai zamanto cewa sun wuce tsari na ɗabi'a. To shine yakan kawo wannan cutar kansa ko ta mama ko ta bakin mahaifa da dai sauransu. To mu dan buɗa kaɗan akan kansar sankarar mama. Abinda ake nufi da wannan cuta shine mama ne yakan samu wannan matsala ta hayayyafa na ƴaƴa a cikin wannan mama. Shi isa zaki ga wannan mama ya canja kama ya zama katoto. So da akwai abubuwa da yawa da sukan kawo wannan cuta ta wato kansar sankarar mama. Akan iya gadatta daga dangi. Sannan wannan cuta takan iya kama mutanen da suke kamar shaye-shaye, sannan wannan cuta takan kama mutane waɗanda suke da kiba matuƙa ƙwarai da gaske, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin abin da muke da risk factors. Bincike ya tabbatar da cewa mutanen da suke ta'ammali da giya su ma za su iya kamuwa da ita. Bincike ya tabbatar da cewa mata waɗanda ba su shayar da ƙananan yara, wato jariransu, da akwai yiwuwa za su iya kamuwa da wannan cuta. Ya zama wajibi al'umma su gujewa waɗansu abubuwa kenan da za su iya kawo musu wannan matsala. Uwa uba, da akwai abin da muke kira da radiation, wato waɗansu sinadarai ne da suke fitowa daga jikin wayoyi na wuta, irin su high tension da sauran, irin su transformer da sauran, irin wajen da ake ta'ammali da injina na irin x-ray, ultrasound scan a asibitittukan mu da sauransu. Idan mata sukan je kusa da irin waɗannan abubuwa su ma za su iya kamuwa da irin wannan cuta.
Shin akwai wani ci gaba da aka samu wajen wayar da kan jama'a game da cutar kansa musamman a Najeriya?
Da akwai ci gaba, saboda a duk shekara akan samu yawan kungiyoyi daban-daban da gwamnati da sauran 'yan jaridu da suke taimakawa wajen yaɗa wato ilimi akan yadda al'umma za su gane wannan cuta ta kansa ta mama da sauran kansosi da muke da su. Mutane suna ƙara sanin ilimin, suna sanin menene abin da yake kawo, kuma suna sanin menene abin da za su yi su guji waɗannan cututtuka. To amma duk da haka, hakika bincike abin da ya nuna shine saboda samun ci gaba na wayewa da mutane suka yi, to wannan cuta ta sankarar mama, breast cancer kenan, tana ƙaruwa ne a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Zaki samu mutane da yawa suna yin ta'ammali da wannan taba sigari, mutane da yawa suna ta'ammali da irin giya da sauransu. Wayewa ta zo mana da mata ba sa son shayar da ƙananan yara, wanda a yanzu akan tunanin kiba wato ado ce da jin daɗi. To irin waɗannan abubuwa na wato wayewa na zamani suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke rura wuta na wannan cuta na sankarar mama, har da ma sauran kansoshi.
To daga ƙarshe, likita, wace shawara kake da ga mutane da kuma masu fama da wannan cuta ta daji?
Ya zama wajibi mutane su ƙauracewa yawan shan taba sigari, sannan kuma mutane waɗanda suke da kiba da jiki sosai su tabbata cewa suna motsa jikinsu wajen ganin cewa sun rage wannan kiba tasu, da kuma rage cin abincin da zai ƙara musu wannan nauyi. Al'umma su guji ta'ammali da ita kamar giya. Ya zama wajibi iyaye mata, idan sun haifi yara, su dinga shayar da su mama matukar shayarwa, domin cewa wannan abu yana taimakawa iyaye mata wajen raguwar kamuwa da wannan cuta ta kansa ta mama kenan. Mutane, musamman iyayenmu mata, su rage zuwa wajen da yake kamar high tension ne, inda wuta take wucewa. Shi isa ma ko a hukumance ba a so a yi gine-ginen gidaje a irin waɗannan wajaje. Ma'aikatan asibiti wanda suke aiki kusa da inda ake kamar su x-ray da dai sauransu, ya zama wajibi su dinga amfani da kayan da za su kare su daga samun saduwa da waɗannan abubuwa da sukan fito daga waɗannan injina. Iyayenmu mata su san cewa da akwai abin da mukan kira da self breast examination, yanda mace za ta dinga duba mamanta da kanta. Ta dalilin yin haka ne za ta iya gane wani bambanci da kan faru idan akwai wannan cuta a jikinsu. Alal misali, za ta iya ganin wannan mama nata wani waje ya loɓa, wani waje ya yi tauri. Wata rana za ta iya ganin fatar maman ta yi wani kaushi-kaushi kamar bayan wato lemo. Za ta iya ganin wani lokaci a kan wannan ɗan ƙullutin da muke kira da nipple yana fitar da wani ruwa-ruwa. Duk irin waɗannan alamomi ne da idan mace tana lura da wannan mama nata, tana taɓawa, za ta samu wannan canjin. Tana samun wannan canjin, za ta yi sauri ta garzaya zuwa asibiti domin ta je ta ga likitanta, sannan kuma ai sauri a ɗauki matakin da ya dace. A kullum muna faɗa wa mutane, ba ma a iyaka wannan kansa ta mama ba, har da sauran cututtuka ma gabaki ɗaya. Yayin da ɗan adam ya je asibiti da wuri, yakan taimakawa kansa, sannan kuma ya taimakawa ma'aikatan lafiya da za su ɗauki gabarar duba wannan lafiya tashi. gwamnati ita ma ya zama wajibi ta ci gaba da bunƙasa wannan tsari na wayar da kan mutane da fito da waɗansu dokoki waɗanda za su inganta lafiyar al'umma musamman ta ɓangaren ganin cewa ya za a kawo ƙarshen wannan cuta ta kansa.
Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Khalid Sunusi Kani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
Ya ana tawallu sabi ba ana rawa kuji.